الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ونن يمتي بركة مدى ساكسة دواء ونن مسلاتي نعلى محمد الدنيا أنان جهر فرنقر مدبولي أيو ثلاثة رن ده هو غوث رمضان هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو نيا تدري هرد عشرين ترى وما شيزو ديد عشرين دا أكو غوث ترى شكر ميلادية تدبو بيودا تقس عندما يتشكين تفسير سورة هود كافو مجيزة آيو عند ذا مفسرا ويتنبيو عند ذا مأنسا كتا وانا ينا تنبيا yake cewa idan mutum yana da bukata shin zai iya tara mutane su karanta alqur'ani gaba daya a cikin kwamba haka in mun karanta alqur'ani kuma sai ai addu'a ko a haɗu ai tasbihi gaba daya ko dai ai wani zikiri tare shin wannan ya halatta ko bai halatta ba babu shakka wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin koyarwar manzon rahama da yawan wannan al'umma babu shakka karanta alqur'ani babbar ibada ce kuma kana iya karanta alqur'ani kai tawassuli da karatun da kai zuwa ga Allah ya biya maka bukatunka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin imran ibn qusay wanda imam at-tirmidhi ya rawaito iqra'ul qur'ana was'alul laha bi ko karanta alqur'ani ku roki Allah da shi saboda haka zaka iya karanta alqur'ani ka roki Allah da shi amma ka hado mutane su karanta wanda ba wai kai ne zaka kai sai dai ka zama ɗaya daga cikin su wannan ba daga cikin abin da muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi ko ya aikata ko sahabbansa sun yi ko wasu magabata sun yi fatawa da halaccin wannan saboda haka ka karanta abin da ya sauka kai tawassuli da wannan ko ka nemi musulmi su taya ka da addu'a cikin abin da yake damunka sai ko maganar karatun abin nan da yayi magana ayatul kursi da salatul fatihi kada ga wannan yayi magana akan salatul fatihi bara da abin da baya bukatar karin kari akan abin da muka faɗa bara ayatul kursi babba aya ce mai martaba mai matsayi kwarai a cikin alqur'ani karanta ta kari ne hirsi ne daga shaytan amma abin da ya shafi salatul fatihi wannan ba ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma abubuwan da aka baibaye ta da shi na farko ma asalinta tushenta da aka ce da shi asalinta wahayi ne sannan kuma aka baibaye ta da wata falala wanda hankali ba zai karba ba wannan yana daga cikin abubuwan duk da muka yi bayani a bara saboda haka zaka iya karanta ayatul kursi ka karanta kai salatin annabi salatul ibrahimiyya da sauran sai wannan shi kuma da yake cewa du'aul istiftah akan yi ta a sallar nafila ko sai a farilla a akan yi du'a da sittaha a sallar nafila ba wai sai farilla kawai ba sai kuma ya ce hukuncin ci gaba da addu'a a zaman tahiyya bayan liman ya riga ya sallama wannan shi ma mun yi magana a kwatan kwatan wannan idan liman ya riga ya sallama kai ma shi kenan sai kai sallama matukar dai ba akwai rak'o'in da suka rage maka ba za ka tashi ka kawo su in har ka shiga sallah tare da liman liman ya salamce shi kenan sai ka bi bayan shi kai ma kai sallama inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi wannan ita ce ka'ida ta bai daya dukkan ayyukan da liman yake ana buƙatar ka kai koyi da shi don haka ba daidai bane liman yayi sallama wata kila ma har ya juyo ya kallo mamu amma kai kana ci gaba da tahiyya wai kana yin addu'a wannan ya sabawa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya buƙaci addu'a Allah madaukakin sarki ya yi masa wata rashin lafiya da yake fama da ita shekara 22 muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba ka sauki kuma duk masu rashin lafiya cikin musulmi Allah ya yi musu sai kuma wannan da take cewa ni miji na dan damfara kuma wannan kudin yake ci da mu wato da wannan kudin yake ci da mu kuma ni na ji an yi wa'azi a cikin akan cin kudi da ba a same shi ta hanyar halal cin sa haramun tace to yaya matsayinta da na ƴaƴanta a ƙarƙashin wannan miji na ta abinda muke ci halal ne a wajen mu ni da ƴaƴana ko kuma haramun yace da akwai kannanta guda biyu in sun zo wajenta in ta ba su abu ba sa karba sai su ce ba za su gina jikin su da haramun ta kuma ba ta jin daɗi alal haƙiƙa gaskiya suke faɗa sai ba za su gina jikin su da haramun ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan wani jiki wanda yake kudin haram ne ya gina shi to wuta ce ta fi cancanta da shi duk jikin da ya ginu da kudin haram to wannan jikin kamata ya zama cimar wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka bai halatta ba matukar dai miji kin san cewa hanyar da yake samu kudi hanyar haram ce ya ciyar da ke ta wannan hanyar ke da yayin babu shakka wannan hadari kina tarayya da shi ne a wajen aikata haram kawo haram a ciki ko da ke ba ke kika je kika samu ba to amma kin taya shi wajen cinye haram babu shakka sai ki nemi mafita ke da yayin zama a cikin wannan yanayi hadari ne ba karami ba sai wajibi ne idan mutum aka yi masa haihuwa aka haifa masa ƴan tagwaye wato ƴaƴa biyu lokaci ɗaya ya yanka musu raguna biyu ya ji an faɗa haka to abin da yake sunna ko da ɗa ɗaya ne na miji sunna in har za ka yi ta cikakkiya a nan kana da kuma halin ka yi ta ɗin rago biyu za ka yanka masa busassu wannan ko da ɗaya ne ballantana kuma suka zama biyu ka ga rago huɗu busassu kenan wannan in kana da hali in ba ka da hali kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to sai kuma wannan yace hukuncin wanda zai tashi daga wani unguwa ya zo masallaci don yin sallah ta hajji alhali akwai masallaci a unguwar idan ya kasance masallacin unguwar ta su wato ko dai baya jin mutuwar sallah a can ko dai saboda yana ganin imamun bai san hukunce-hukuncen sallah sosai ba yana dan shakka game da sha'anin iliminsa ko nagartarsa ko kuma a'a in ana sallar baya samun nutsuwa saboda karatun limamin baya da daɗi don san shi kansa daɗin karatu yana taimakawa wajen nutsuwa a sallah idan ya zama na liman yana karatu kamar ana gungura miro kaga ai wannan sallar ba za ta yi daɗi ba saboda haka idan ka tashi ka je wani masallaci mai nisa domin ka samu wannan babu komai sannan kuma tafiya masallaci mai nisa shi kansa yana da wata falala duk sanda ka daga sawunka ubangiji zai dauka maka matsayinka in ka ajiye ubangiji zai kankare maka laifinka kaga wannan ma falala ce sannan kuma aka samu dacewa limamin wannan masallacin kuma ya iya karatun da zai kara maka nutsuwa a sallarka wannan duk yana da kyau shi yasa ake son a sa limami wanda zai jawo hankalin masu sallah domin wannan zai iya sa musu nutsuwa sosai a cikin sallah babu wani abu dan ka je masallaci mai nisa akwai sahabin da ina jin Abu Mas'ud al-Badri shi ne ya rawaito hadisin kuma shi ne abin ya faru a kansa lokacin da ya tashi masallacinsa yana kusa da masallacin annabi sai ya tashi ya koma can bayan gari ya yi gida sai wani ya je ya same shi yana masa nasiha yaya kana kusa da manzon Allah ga ka ga masallacin manzon Allah amma ka tashi kauri kaura ka koma wani mai nisa sai ya ce shi wallahi baya son a ce ga jikinan shi ga gidan manzon Allah sun ahadi mutumin nan sai ya ji maganar haka kamar daga sama ba ka so ma uridu an yakuna baiti muqannaban bi baiti rasulillah ce ba na son a ce gidana ya hadi da manzon Allah sai ya tashi ya je ya samu manzon Allah kaji kaji wani ba abin da yake faɗa domin zai yi tunanin ko ya zama munafiki har baya so ya muku taka da manzon Allah manzon Allah ya kira shi ya tambaye shi sai ya ce ai saboda ya ji falalar tafiya mai nisa in za a je masallaci don haka ne ya zaɓi cewa ya koma nesa domin ya samu wannan falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka wannan yana baka darasin cewa in ka ji mutum ya faɗi magana in baka fahimce ta ba kakkai saurin nuna na masa zato ka yi bincike watakila akwai abin da ya sa shi ya faɗi wannan magana sai kuma wannan shi kuma cewa yake yana so ya sani ina da wasu qasaid wato wasu rubutattun waƙoƙi a wasu mawdu'at daban-daban dan dai ya ga risali da na rubuta wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmansa to shi yana so ya gabatar a jami'a domin ya yi rubutu a kai to babu shakka akwai qasaid da yawa kasu suna yanzu dai na daina rubutawa saboda abubuwan da suke gaban mutum sun fi ƙarfin qasaid in ba wata munasaba ce ta zo ba mai girma da za ta sa mutum ya rubutu irin wannan a da can na rubuta su da yawa amma abin da kake so ka yi kusan wani ya riga ka akwai wanda ya rubuta risalarsa ta masters a jami'ar Bayero a kan wannan qasaid saboda haka kake ka nemi wasu ka rubuta wannan kuma yake cewa akwai wani hadisin da yake cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ɗansa Ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya binne shi sai ya karanta masa sai yake cewa idza ja'aka al-malakani al-karimani azimani har zuwa dai karshe aka suka tambaye ka man dinuka ma rasuluka ma nabiyuka wannan ƙarya ce ba gaskiya bane yana so ya ji ingancin hadisin ne to ba ma hadisi bane wannan wannan ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba kuma duk hadisan da suka zo akan talqinin mamaci bayan an binne shi a ce ka ce kaza in an tambaye ka kaza ka ce kaza in an tambaye ka kaza ka ce kaza duk ba su inganta ba duk gaba ɗaya kai musu ruwan kai musu kuɗin goro sai duk ba su inganta ba abin da ya inganta talqinin wanda yake takarin mutuwa wanda mutuwa ta zo masa a ce da shi ya ce la ilaha illallah wannan shine ya inganta amma bayan ya mutu an kai shi kabari kuma a zauna ana cewa in mala'ika ya zo maka wa za a yi ma wannan Allah za a yi ma wannan wa a ce yanzu kuma yanzu za a gaya masa Allah da manzansa har ya gama rayuwarsa ta duniya ba a gaya masa wa ya Allah wa ya zama Allah ba sannan akwai zuwa prison insha Allah da za a yi gobe 25 ga wata kenan gobe karfe 10 saboda haka ake ce a sanar da yan uwa za a yi wannan tafiya da karfe 10 kuma dan uwa barista Adamu ya biya kudin wasu waɗanda aka kulle saboda wasu yan kudade kaza wani an kulle shi shekara 5 saboda 2008 shekara 5 saboda ya kasa biyan 2008 kai daga gani ta san cewa wannan shi kansa hukuncin ya yi tsauri sannan kuma ya nuna cewa bai da gata kaga in ba an biya 2008 nan ba haka zai shekara 5 ba a san kuma suwa ya karkashinsa ba yara da mata da yake kula da su ba a san ma watakila matsuwa ta sa yar irin 5,000 da kuma ya kasa biya in ma ma a ce ba rantar ya yi ba wa ba kasa biya ya yi ba wato ko mu ce alimin manzaranci ko taurin bashi ya yi ya samu kuɗin amma ya ki biya har ya zo ya kashe kuma ya kasa samun waɗanda zai biya ɗin ko ma dai kawai da hali ne dai ya rasa kuɗin 5,000 nan shekara 5 ta yi tsanani da yawa to irin waɗannan an samu shi dan uwa Allah ya saka masa alheri ya biya musu wannan yana daga cikin fakkur ritab da Allah ke fakkura kada wannan yana daga cikin fakkur ritab ka yanto waɗanda suke cikin tsanani musamman kuma in yanto su din zai yi wa wasu amfani musamman dangin su da waɗanda suke kulawa da su Allah ya saka masa alheri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
نعم الله يتي ويا قوم يتي يا قوم تانينا هذه ناقة الله لكم ولن تقول الله يتي غريب لكم آية هذه ناقة الله لكم آية ولن تقول الله يتي غريب أمطعين آية أمطعين مؤجزة فذروها دمها يعني تأكل في أرض الله ta ci abinci a cikin ƙasar Ubangiji wala ta masuha bi su'in kada ku taɓa ta da wata cuta fa ya'khudhukum azabun qarib wata azaba ta kurkusa ta same ku wato kamar yadda muka fara a jiya Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Salihu alaihi salam zuwa ga mutanen sa Samudawa da Samudawan nan sun maye gurbin Adawa Allah ya ba su karfin jiki da girman jiki ya kasance suna noma sun ainihin raya kasar su da noma da ainihin haka koramu sannan kuma suna gine-gine ubangiji ya sifanta su da cewa suna rayuwa cikin ni'ima atutrakuna fi ma hauna amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa naqlin tal'uha hadid wa tanhituna min aljibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amra musrifin ubangiji ya sifanta mana irin yadda suke cikin ni'ima annabi salihu yana fiya muku kuna tsammanin za a bar ku cikin wannan ni'ima ne kuna ta ainihin golewa kuna abinda kuka ga dama cikin waɗannan gonakin da kuka noma da shuke-shuken da kuka yi ku zauna zaman lafiya tare da cewa kuna faɗa da Allah kuna tsammanin ubangiji zai kyale ku wa zuru'in wa naqlin bal'uha hadid da kuma dabinai wanda mulkin abinnan harkinta ganyen dabinan shi kansa idan an ci shi narkewa yake a ciki wato ballantana kuma nunan nan ɗanyen ma in ka ɗauka ka ci za ka ji daɗin sa kuma zai narke a cikin kaballan da nan 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 ne ubangiji dai zai bar ku cikin wannan ni'ima ne yace fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amra al-musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun dama ku ji tsoron Allah ku bi kada ku bi umarnin waɗannan da suke ketare iyakokin ubangiji kada ku ce za ku bi umarnin manyan waɗanda suke sa ku bata suke sa ku shirka suke sa ku saban Allah wanda kullum barna suke a bayan ƙasa ba gyara ba amma mutanen annabi Salihu sai suka kanzare qalu innama anta minal musahhirin ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas salihin suka ce kai dai kawai amma ka sihiri ne wato ka taɓu ne kamar da mutanen abin nan suka ce inna qulu illa taraka ba'du alihatina bi su suka ce to muna dai ganin ka taɓu ne amma ka sihiri ne fa'ti bi ayatin in kunta minas salihin in gaskiya kake cewa kai annabi ne to kawo mana wata aya wata alama wata ƙarfafar hujja wacce za ta nuna mana kai annabi to shine ya ce hadhihi naqatun laha shurbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu fa ya'khudhukum azabu yawmin 'adzim ya ga masa yace to ga taguwa nan wannan taguwar za ta je gurin shan ruwan gurin ibar ruwan ku ta sha yin rana guda kuma ku sha rana guda kada ku kasake ku kuskura ku tabata fa ya'khudhukum azabu yawmin 'adzim azaban nan ta wani ne mai girma ta same ku wannan shine gargadin da ya musu sun nemi aya kuma ya ba su aya naqatullah an jingina naqar zuwa ga ubangiji domin girmama sha'aninta kamar yadda ake cewa baitullah kamar yadda ake cewa abdullah wannan idafa ce ta tashri' duk sanda aka jingina wani abu wanda yake jiki ne zuwa ga Allah to wannan idafa ana kiransa idafatu tashri' ko idafatu tamlik idan aka ce khalqullah ana nufin shi ya mallake su shi ya halicce su ya mallake su kaga nan idafa ce ta tamlik aka ce baitullah idafa ce ta tashri' kace ɗakin Allah naqatullah taguwar ubangiji wannan ma idafa ce ka jingina taguwar zuwa ga ubangiji domin ta nuna girmanta da matsayinta da darajarta in kuma sifa ce aka yi idafa ta zuwa ga ubangiji to wannan idafatu sifa ce ila idan as-sawsaf ne aka yi idafa ta zuwa ga Allah idafatu sifa ne ila al-mawsuf a ce yadullahi wajdullahi wannan duk idafa ce ta sifa zuwa ga mai sifa to wannan naqatullahi idafa ce ta tashrif ba wai kawai ta mallaka ba a dan a nuna maka cewa wannan taguwa ce da take da daraja taguwa ce da take da matsayi da martaba a gurin Allah to wasu ruwayoyi suna cewa wannan taguwa din ya fito musu ita ne ko ta fito ne daga cikin dutse falalan dutse lokacin da suka nemi aya sai yake to su je bayan gari wannan katon dutsen da suka sani falalan dutsen da su je su gani suna zuwa sai suka gani shi yana naƙuda zai fitar da sai ga ta fito da kuma fasilinta har da dan karamin wato dandanta to wannan duk ruwayoyi ba su zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai faɗi komai dangane da yaya ta fito ba babu ruwaya marfu'iya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan maganar fasih dinta dan karamin dan danta shi ma duk wannan ban same shi a ruwaya marfu'iya ba, sai dai abinda ake daukowa daga littattafan ahlul kitab, wanda kuma an ce buji matukar ba su saba abinda ya zo mana ba, kuma a cikin abinda ya zo mana babu wani abinda yake gaskata su ko yake karyata su, to buji su mu basu a nan. Saboda haka Isra'iliyat ne irin wannan, sai dai ka ji su ka basu a nan, amma ba za ka ce tabbas haka abin yake ba. Don haka cewa daga cikin dutse take wannan babu ruwaya marfu'iya, kuma babu inda Al-Qur'ani ya faɗa haka, duk inda aka yi maganar wannan taguwa ba a faɗi yadda aka yi karanto ba. Ya dai gaya musu cewa wannan taguwa ayatullahi aya ce ta Ubangiji gare ku, hadhihi naqatullahi lakum aya aya ce. Sannan kuma ranar da za ta zo shan ruwa su su haƙura a ranar ba za su zo su iba ba, amma za su iya iban nonanta. Su ma kuma ranar da za su sha ita ba za su fito ba. To haka al'amarin su ya ci gaba da tafiya, su su zo ranar da za su zo ɗiban ruwa a rafi ko a tafki, ranar ita ba za ta fito ba. Ranar da za ta fito su ma ba za su fito ba. Kullu shirmin muhtabar, kowace rana akwai mai zuwa ya sha ruwa ko su ko ita. Laha shirbun wa lahum shirbu yawmin ma'lum, tana da ranar da za ta sha, su ma suna da ranar da za su sha, kowa ya san ranarsa. To kaga wannan yana nuna maka Ubangiji ya daga musu, ya ja musu lokaci, ya ba su lokaci, ya ba su tazara, wato yiwuwar ko su yi imani, duk da cewa gashi na ƙarta fito amma ba su yi imanin ba, kuma tana kai kawo a tsakaninsu ba su taɓa ta ba. Saboda haka Ubangiji ya kyale su, wataƙila ko sa yi imani, to sai ya kasance ba su yi imani. Ya ce wala ta masuha da su, fadaruha ta'kul fi ardillahi wala ta masuha da su, ku batta ta ci abinci, ta ci abincinta a doron ƙasa ta Ubangiji, kada ku kuskura ku taɓa ta, ku kusance ta da wani abin da yake na cutarwa ne. In kun yi haka fa ya'khudhukum azabun qarib, azaba ta kurkusa za ta kama. Kaga wannan gargaɗin yana nuna cewa in har sun taɓa ka, to Ubangiji zai tumfuke su gaba ɗaya, zai share su daga doron ƙasa gaba ɗaya. Don haka kamar gargaɗi ne Annabi Salihu yake musu cewa in suka ci gaba da kangarewa har suka ce za su taɓa wannan abin nan ɗin, to za su gamu da ugubar Ubangiji. Shine sai Allah ya ce
fa'aqaruha faqala tamattu fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub.
Fa'aqaruha, sai suka soke ta, sai suka kashe ta. Faqala, sai Annabi Salihu yace da su, tamattu fi darikum thalathata ayyam, ku zauna ku ji daɗi, hore rayuwa a gidaddajin ku tsawon kwana uku. Zalika wa'dun ghayru makdhub, wannan alkawari ne da ba wanda aka yi ƙarya a cikin sa ba, to alkawari ne mai wakana tabbas. Fa aqaruha, sai suka soke ta. Anan an jingina sokewar zuwa ga samudawa gaba daya, duk da cewa ba taron dangi suka yi ba suka je suka soke ta lokaci guda, kamar yadda Allah ya gaya mana wasu ne daga ciki suka yi. كذبت ثمود بالتقوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ومن يجي يجي يا ثمود واسم قرية ثمود تجاوز جرمان كان سكت قرية النبي صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها لو كتند ما في يرسو ما في shakiyancin su daga ciki ya tashi ya zabura ya tafi zai kashe wannan taguwa. Qala lahum rasulullah, manzon Allah shi da Annabi Salihu ya zai musu, na qatal mai, ku guji wannan taguwa ta Allah, wasu quyaha da abin shanta, ku guji a hirkan ku kuka kusance. Fa kadzabu, suka ce ƙarya yake, ku je ku taba ta kan azami zai fa. Fa aqaruha, sai suka soke ta. Fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwa, Ubangiji yayi rugurugu da su saboda zunubin su, kuma ya daidaita halakarwar, bai kyale wasu ya halaka wasu ba, a gaba ɗaya sai daidaita su wajen halakarwar. Wala ya kafa ukubaha, kuma ba Ubangiji baya jin tsoron abin da zai kasance daga baya, baya jin tsoron wannan. Ubangiji ya gaya mana cewa akwai tsigeru a garin wanda duk wani abu na tsigeranci ko ake cewa su wuce su. Wa kana fil madinati tis'atu ra'sin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makra wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Ubangiji ya ce kana fil madinati tis'atu ra'sin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Akwai mutane guda bakwai, su maza guda bakwai, guda tara ko guda tara, yufsiduna fil ardi, kullum barda suke a bayan ƙasa, ba sa gyara. Wato su ne tantirin ɗan iskan garin, duk wani abin da yake na iskanci su ake cewa su da tsirami. To shi ne suka yi rantsuwa ta ƙalu ta fasa mutu mulanci kowa ya rantsu. Da na bayyitannahu wa ahlihi, da daddare za mu je mu same shi shi da iyalansa da sauran mu'minai duk mu kashe su. Thumma lanaqulanna liwalihi, da safe mu gaya wa waliyin jininsa wanda zai tambaya waye yayi wannan aika-aika, sai mu ce ma shahidna mahlika ahlihi, mu ba a gabanmu aka halaka shi shi da iyalansa ba. Wa inna lasadiquna, kuma gaskiya muke faɗa abin nan ba a gaban idanmu aka yi ba. Suka ce su yi aika-aika kuma su rantsa suke ba su suka yi ba. Suka yi makircinsu suka shirya, Ubangiji kuma yana shirya nashi. Ubangiji ya ce su ba su sani ba. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim, duba ya ƙarshen makircinsu ya kasance. Inna dammarnahum wa qawmahum ajma'in, mun rusa su gaba ɗaya, su da mutanensu gaba ɗaya. Su tara ɗin nan tunda da yardar sauran mutanen gari aka yi da amincewarsu da haɗin kansu, Ubangiji da ya tashi sai ya ce dammarnahum wa qawmahum ajma'in, fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Ko fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu, ka duba ga gidan dadinsu nan ba kowa kuma Ubangiji ya halaka su. To shi da Ubangiji yake cewa Annabi Salihu ya gaya musu tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, an ba ku kwana uku ku je ku ci ku sha, ma'ana ku ci gaba da rayuwa amma tsawon kwana uku. An faɗi tamattu'i a nan domin lazumin rayuwa ne, wanda yake ci da sha shi ne wanda yake dare, wanda baya dare baya ci baya sha. Ku je ku ji daɗi, ma'ana ku ci gaba da rayuwa thalathata ayyam amma kwana uku. Zalika wa'dun ghayru makdhub, wannan wani wa'adi ne da Ubangiji ya sanya kuma ba za ku ga ƙaryarsa ba. Sai ya wakana falamma ja'a amruna,
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.
Allah ce falamma ja'a amruna, yayin da al'amarin mu yazo wanda shine azaba, najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu, sai muka tsayratar da Annabi Salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi, bi rahmatin minna, da wata rahama daga wajen mu, wa min khizyi yawmin, da kuma wulaƙancin wannan rana. Ubangiji ya tsayratar da su, ya tsayratar da su daga wulaƙancin wannan rana. Inna rabbaka huwal qawiyyul 'azim, lalle Ubangijinka shi ne mai cikakken ƙarfi wanda yake sarki ga garbadau. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha, kuma ƙara ya ta kama waɗanda suka zalunta, fa asbahu fi diyarihim jathimin, suka wayi gari a gurfane a mace a cikin gidan dajinsu. Wato Ubangiji ya aiko musu da wata ƙara, ƙara ta mala'ika ko mala'iku, Ubangiji dai bai iya ya ƙara ta kasance ba, amma dai ƙara ce wacce daga wannan ƙarar duk suka mutu. Kwana uku aka ba su da sassafe, Ubangiji ya kama su da azaba. aka waye gari duk sun mutu kamar yadda Allah ce fa aqadathum ar-rajfa fa asbahu fi darihim jathimin wato karar kuma kara ce wacce take girgiza mutum saboda karar sai mutum ya dinga girgiza kenan yasa wato ta zo da malam da rajfa kara ce tare da rajfa wato kara ce tare da kuma girgiza mutum da gingida shi haka ubangiji yayi musu suka waye gari sun halaka gaba daya Allah madaukakin sarki yace ka Allah ya huwa fiya kamar ba su taba rayuwa ba kamar ba a taba yin musu samudawa ba ala inna samuda kafaru rabbuh saurara lalle samudawa sun kafircewa ubangijinsu ala bu'dan li samud ka saurara ni san rahama ya tabbata da samudawa haka Allah madaukakin sarki ya musu ya halaka su ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana shi da sahabbansa lokacin da za su je Tabuka sun bi ta al-Hijr wanda shi ne gurin da aka halaka ana ce da shi Mada'in Salih ko Mada'in Thamud ana ce masa al-Hijr to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka biyo ta wajen gidaddajin samudawa sai mutane da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai sai suka je suka dinga ibo ruwa a cikin rijiyoyinsu wanda samudawa suka gina suka haka sai suka rika ibo ruwa a ciki suka zo suka faba garinsu da za su sha sannan suka dora tukwane akan wuta suka zuba za su yi dahuwa da wannan ruwan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su barar da waɗannan tufana a zubar da ruwan sannan wannan garin da suka kwaba su bawa dabbobin su kan su ci ya ce kuma su tafi su bar gurin har suka ƙarasa wajen wannan rijiyar da ita ce ita wannan naka ɗin take zuwa ta sha ruwa su ba su zo su je guna su ruwa shi wanda Ubangiji ya kasa ranakun tsakaninsu da ita shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbansa kada su shiga cikin kufan waɗannan mutane wato cikin gidaddajin su da wofu da suka yi saura kada su kura su shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni aksha an yusibakum mithlu ma asaba fala tadkhulu alayhi ina jin tsoron kada irin abin da ya same su ya same ku kada ku shiga a wata riwaya ta Imam Ahmad da akwai ta a cikin sahihai النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تقولوا باكين كذا كفكورة كشدائي كفا وأن نند أكي وأذابا سير إن ذاك فكنا كفا كنا كفا فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه إن بذاك إيا كفا ولو تشنك كشدائي كذا كشدائي أن يصيبكم مثل ما أصابه إذن أبن يسا ميسي كما يسامي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا a wata ruwayar lokacin da aka zo wato hadisin Abu Kabshat al-Anbari yake cewa yayin da aka fita yakin Tabuka da aka zo wannan guri sai mutane suka rika yin gaggawa su je su gani a san mutum da sanya ga abinda bai gani ba ana ba da labarin yanzu gashi ya zo gurin sai suka rinka gudu suna ta rigegeriya su je su ga menene yake a wannan gurin sai labari ya je wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya kira ya sa mai kira ya kira wa mutane ya ce duk a haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da sandarsa a hannu yake cewa ma tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu alaihim kada ku shiga ga mutanen da ubangiji ya yi rushi da su sai wani mutum ya ce ya rasulullahi za mu shiga ne mu ga abin mamaki wato ba haka nan za mu shiga ne domin ku ɗauki wani wa'azi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala unabbi'ukum bi'ajaba min dhalik bana ba ku abin da yake wannan mamaki ba rajulun min anfusikum wani mutum da yaso daga cikin jinsin ku ma'ana irin ku bala rabi mai jinsi irin naku mai harshe irin naku yunabbi'ukum bima kana qablakum yana ba ku labarin abin da ya kasance gabanin ku wa bima huwa ka'in ba'dakum kuma yana gaya muku abin da nan gaba zai wakana bai wakana bai yanzu wannan ba zai zama abin mamaki ba ma'ana ba za ku yi mamaki na ba ni da Allah ya turo ni daga jinsin ku amma kuma zan ba ku labarin abin da ya wuce kuma in gaya muku abin da zai faru nan gaba fastaqimu lahu qudaydaita وسجدوا وتصيعوا كسنتي ديدي فإن الله لا يعبأ بعبادكم شيئا إن هركوا قاطع وبنجدي وبنجدي أذن تقوى أنما زي دامش كومي بقى وسيأتي قوم لا يفعون عن أنفسهم شيئا وسمو تعليم ذا سبو باسا كاري وكان كنا كومي معنا باسا وقرن يسنكر عذاب الله سنة نيمن ين أبن زي جاوسهم شن الله نقول يوشي أقوي حديث جابر ابن عبد الله والنشيما yana cikin musannaf na Abdul Razzaq da kikkiawar salsala da salsala wa take Hassan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam barra bil hijr ya wuce ta gurin mutanen da aka halaka mutanen Annabi Salih sai yake cewa da sahabbansa la tasalul ayat faqad sa'alaha qaum salih fa kanat taridu min hadha al fajj wa tasduru min hadha al fajj فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله أحمد الله من تحت أديم الأرض من تحت أديم الأرض منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبنسا كذا قلت أتوا أنونا مكم جزا أنونا مكم آية أنونا مكم a ainihin wani abin da yake ya fice ya wuce kwakwalwa ya wuce hankali shine aya da kada ku dinga neman wannan domin mutanen Annabi Salihu sun domin sun nemi su ga wannan Allah madaukakin sarki ya samu musu da taguwa taguwan nan taridu min hadal fajj kana fitowa daga wannan hanyar ta zo ta sha wa tasduru min hadha in ta gama sha kuma ta mutanen ta koma wato nuna musu hanyar da take kullowa da kuma in ta gama shan ruwan da inda take bi fa'ata wa al-amr rabbihim amma sai suka yi girman kai suka kangare wa umarnin ubangijinsu fa aqaruha sai suka soke ta wa kanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman ranar da za ta zo ta sha ruwan su kuma a ranar sai su sha nonon ta haka ubangiji ya ba su wannan dama ga ta dai taguwa ce guda dai amma dukkan kowa zai zo ta nonon ta ba zai kare ba suna ta yin haka fa'aqaruha sai kawai suka soke ta fa'aqabatkum sayha sai wata ƙara ta kama wani ƙaraji wanda yake girgiza jiki ya kama fa'ahmadallahu man tahta adiman ard minhum duk wanda yake bayan ƙasa daga cikin su ne ubangiji ya halaka su da wannan ƙara illa rajula sai mutum ɗaya shi kuma abinda ya faru ya kasance yana haramillah wato yana can cikin harami na Ubangiji wato yana yankin garin Makka inda ake kira al-haram ya shiga gurin kuma gurin guri ne mai alfarma don haka shi azaba ba ta riske shi ba fa qalu sai suka ce man huwa ya rasulullah wai wannan dai sai ya ce Abu Rigal mutanen Taqif mutanen Ba'if suna cewa shine kakan to sai Abu Rigal فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابه يدا فتوى أبدا يسامين سيد سامين وأتوى بجد بكال شراء سمونا كتاقا كما يندي كدمرناهم أجمعين قبا لا يأو بجد يا هلا فأصبا وندي يبري وهكا بجد يهو سمون جاوا هما يكي منا يكي تعليق يأكن كسر جوا كأن لم يغنوا فيها ينسي ديك دلا بارم بسمودي أما كاتب غرم بسمودي راهدا سبب Sabudawa sun yi kafirci ne Ubangiji ya halaka su. Allah ya ce wala qad ja'at rusuluna.
Wala qad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam. Wa ma labitha an ja'a bi'ajlin hanif. فلما رأى أيديهم لا تسر إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
نعم الله يقول ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وأنضم كسر النبي صالح عليه السلام سي كسر لوط عليه السلام annabi Ibrahim sunansa ya zo nan saboda a shiga ba aka labarin abin da ya faru ga mutanen Lutu ne sai haka sunan annabi Ibrahim ya zo nan amma ba kissarsa ce za a ba sun zo wucewa za su je ga mutanen Sado mutanen Lutu alaihi salam suka gicciyo ta gidan annabi Ibrahim domin su sanar da shi ga abin da Allah ya aike su da shi kaga an kawo sunan shi nan an nuna maka girman shi da darajar sa mala'iku ba za su ba su yi wani abu sai da suka biyo suka gaya masa ga abin da za su yi dan kawai kada ya ji labari ce an halaka mutanen annabi Lutu yaushe a jiya to sai suka zo su san ya san da cewa ga abin da za su yi saboda kawo kisar annabi Ibrahim anan domin a nuna maka girmansa da darajarsa da martabarsa a gurin Allah shi yasa ake ce masa Khalilur Rahman bada dayin ubangiji kullu ita ce mahabba ta koli wacce babu sama da ita Allah ya ce walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra kuma lalle hakika manzannin mu sun zo wa annabi Ibrahim da bushara qalu salama sai suka ce sala'at ismu sallimu salama muna yi maka sallama qala salamun yace kuma salamun alaikum sallama ta tabbata gare ku amince tabbata gare ku fa ma labita an ja'a bi ijlin hanif bai yi wata wata ba sai ya zo musu da soyayyen dan maraki falamma ra'a idiyahum la tasilu ilayhi yayin da ya ga hannayensu ba ta kaiwa ga wannan abincin nakirahu sai ya ga bai gane su sai ya kasa gane musu wa aujasa minhum khifa kuma ya ji tsoro daga gare su kawo sai suka ce la tahaf kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumin mu an aiko mu ne ko an aika mu ne zuwa ga mutanen Lutu wato Allah madaukakin sarki ya aika manzanninsa su ne suwaye manzannin mala'iku domin Ubangiji yana zaɓar manzanninsa daga mutane yana zaɓar su daga mala'iku saboda haka ya zaɓo wasu manzanninsa daga cikin mala'iku ya tura su don su je su halaka mutanen annabi Lutu saboda haka sai suka zo ta wurin annabi Ibrahim domin su yi masa bushara don haka suka yi sallama suka shiga shi ma ya amsa musu sallama bai yi wata wata bai ya kawo musu soyayyen dan malaki Ibn Qayyim alayhi rahmatullah yana da wani risala sunanta da risalatu tabukiyya ar-risala at-tabukiyya akwai kuma a cikin littafin Jilaul Ahkam ya faɗi irin karamcin annabi Ibrahim alaihi salam da ya bayyana a cikin wannan kisa yayin da ya yi baki waɗanda bakin da bai ma san su ko su a yi irin karamcin da ya musu da kuma yadda za ka fahimci yadda ya kamata ka karrama bakonka Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Zariyat ya gaya mana irin abin da ya kasance domin anan an naɗe mana kissar saboda ba ita ce ake hadafin a bamu ba hadafin a bamu kissar annabi Lut alayhi salam sai Ubangiji ya nade me ya faru tsakaninsa da mutanensa amma a cikin suratul Zariyat Allah ya ce hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukram id dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamu qaumun munkarun faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samin fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifa azwa qarshan Ubangiji yake ga mana shin labarin bakin annabi Ibrahim masu karamci ya zo maka ko mukramuna waɗanda ake karrama su labarin su ya zo maka iz dakhalu alayhi lokacin da suka shiga gidansa fa qalu salama suka ce muna yin sallama ga mutanen gidan nan qala salam yace sallama amince tabbata gare ku ma qaumun munkaru da mutanen da ba su kuwa ne ba faraga ila ahlihi sai ya sadaka zuwa ga iyalansa fa jaa bi ijlin samin nan da nan ya zo da kosasshen dan maraki ne mai fa qarrabahu ilayhi ya gabatar da shi gare su kana ala ta'kulu ce ba za ku ci bane Ibn Qayyim yace to in ka kula za ka ga Ubangiji ya yabi annabi Ibrahim ya zo mai yawa a cikin wannan kisa na farko dai ya sifanta bakinsa da cewa mukramuna wato waɗanda ake karrama wane ne mai karrama su annabi Ibrahim shi yasa ce mukramuna akwai isdan ce mu kuramuna ikramu ibrahim lahu akwai kuma kaulin da yake ikramu allah lahu ala ahad alqawlain kaga ana akwai yabo ga ibrahim in muka dauka annabi ibrahim shi ya karrama sa kuma aya za ta iya daukan duka ma'anonin biyu kace mu kuramuna wadanda ubangiji ya karrama kuma annabi ibrahim ma ya karrama su da su zo a matsayin baki kaga wannan yabo ne gare shi sannan allah ce iz dakhalu alayhi lokacin da suka shiga wajensa ubangiji bai gaya mana sun nemi izini ba ba a ce da mu sun nemi izini mu shigo ko kan mu shigo ba kawai cewa suka yi salamu alaikum sai aka gansu kawai sun shigo kaga wannan yana nuna maka annabi ibrahim an san shi da karbar baki har gidansa ma ya zama gidan baki saboda haka in sun zo ba sai ba sun nemi izini ba sal ganinsu a ciki shi ne izinin da su haka illa iyaka su yi sallama yanzu za su shigo amma su tsaya a waje sai an ce ku shigo ku shigo a kaga wannan ma yabo ne ga annabi ibrahim cewa gidansa gidan saukar baki don haka ba koma in ya zo shiga kawai yake yi kai kawai sai dai a ji sallamarsa sannan kuma ubangiji ya ce da suka shiga sai suka ce salaman shi kuma sai ya ce musu salamun kun ga su nasu tasu sallamar bin nasu shi kuma tashi bin rafi domin nasu tasu sallamar wato jumla ce fi'iliya zaka kaddara usallimu alaikum taslima shi kuma tashi jumla ce ismiya ai salamun alaikum ya zama mubtada ne li khabarin wa khabaruhu alaikum muqaddam an gane ko sauraka kun ga tasu tashi jumla fi'iliya tasu jumla ismiya jumla fi'iliya har kullun jumla ismiya ta fi karfi akan jumla fi'iliya domin jumla ismiya tadullu ala thubut wa tajaddud ita kuma jumla fi'iliya tadullu ala al-hudut wa tajaddud al-thubut wa tajaddud abu ya zama tabbatacce kuma mai sabuntuwa ko da yaushe ba mai yankewa ba wannan ya fi akan abin da yake sabuntuwa amma kuma yana yankewa saboda haka jumla ismiya tana nuna thubuti da tajaddud saboda haka tana nuna ko da yaushe akwai sallama tare da ku kuma tana sabuntuwa gare ku waɗannan kuma suna ta kuma tasu sallamar tana nuna muna yi maka sallama sallamar da take sabuntuwa kaga babu thubuti a ciki tana nuna hudus ne da tajaddud saboda kaga ta wajen mayar musu da sallama ya yi amfani da ladabin da ubangiji ya koyar da mu ko wa idza qiyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kaga shi ya ga yadda su da tahiyyar da